الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنظر من حميم. وتصلية جحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a na nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Lahadi wanda yau 26 ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma ya dace da 15 ga watan uku miladiya 2026. Muna cikin suratul waqi'a sura ta 56 a jerin surorin alqur'ani daga suratul fatiha. Wannan aya da aka karanta mun yi bayani akan ayoyi kusan uku da suke kafin ita. Allah subhanahu wataala ya kalubalanci bayi, aka nuna gajiya wasu da kasa wasu a wajen ayyukan da sun tabbatar da cewa dan adam baya da ruwa ba zai iya ba. Allah yayi bayanin cewa me ya hana lokacin da rai ya zo makogaro, kuma ku masoya na wannan marar lafiya da yake dabdaban kwana da duniya kuna kallon sa kuna son sa, amma wannan rai da ya zo makogaro ba za ku iya mayar da shi ba. Kuma Allah subhanahu wataala ya nuna cewa mala'ikunsa su suka fi kusa ga wannan mamaci ko wanda yake dabda ya mutu sama da waɗannan masu kula da shi, ko kuma ilimin Allah da ƙudurarsa su ne mafiya kusa da shi sama da duk wani wanda yake makusacinsa. Sai dai kuma wannan da suke daura da mamaci ba sa iya gani, ko gani na ido ko gani na zuciya. To Allah subhanahu wataala sai yake cewa falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Me ya hana in kun kasance ku ba wa'anda za a tasar da ku bayan mutuwa ba ne, ku ba ababen yi wa sakamako ba ne ba. To in ku magaskata ne a cikin wannan da'awa, to tarji'unaha, ku dawo da wannan ran. Ma'ana ana nuna abubuwa guda biyu sun kore wancan, sun nuna ba zai yiwu ba. To yanzu ga wani wanda kun gamsu shi ma ba zai yiwu ba. To amma abinda zai nuna cewa ku gajiyayyu ne ga waccan da'awar ƙarya kuke, to shine wannan aikin da za a ba ku. Kun ce alkiyama ba za ta tsaya ba, ba wani sakamako na alheri ga wanda suka yi biyayya ko aka sinsa ga wanda so kan gari to yanzu ga wani aiki wannan dan uwan ku ne masoyin ku ne kila mahaifi ne kila da ne kila dan uwa ne kila wani aboki ne yanzu ga ransa ya zo makogaro ba kwa so ku rabu da shi to yanzu ku gwada wannan ran kuma yadda shi ku hana shi fito ko kuma in ya fito kuma yadda shi in wannan aikin zai yi gare ku to a da'awar ku ta cewa alkiyama ba gaskiya bace ta tabbata in ku har ba za ku iya ba dahir ne wannan abun kuma kun san yafi karfin ku to wacce da'awar ta ku ita ma ba ta ciya ce kenan alkiyama da Allah ya faɗa dahir ce za ta kasance ko ba komai akwai abubuwa na duniya wanda sun bambanta da lahira wayansu abubuwa na duniya dan adam zai ga cewa yana da ta cewa zai iya takukawa zai iya gwadawa koda ku abin ba zai yi ba to amma na lahira dama mutum ba ma zai gwada ba to a na duniyan ma akwai wanda mutum ya san yafi karfin sa ya san abin nan mustahili ne ba zai yi ba to wannan misali ne ga abin da ake ta faɗa muku cewa in Allah ya nufi zai yi ba wanda ya sai hana to shine anan ake cewa tarji'unaha kuma yadda wannan ran in kuntum sadiqina in kun kasance magaskata ne to lokacin da Allah yayi bayani na mutuwa sai kuma aka dawo da dangogi guda uku wanda aka ambace su a farkon sura wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimana ma ashabul maimana dai kenan wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama biyu kenan والسابقون السابقون أولئك المقربون to wannan halin su ne na lahira matsayin da kowanne zai taka bayan mutuwa to yanzu karshen sura kuma sai aka zo da misalan yadda suke yin bankwana da duniya saboda wannan bankwanan da duniya shi zai nuna halin da za su fuskanta gobe alkiyama to Allah subhanahu wataala sai yake cewa fama in kana minal muqarrabin in muka kula can farkon sura kamar yadda na faɗa mana saboda uslubin alqur'ani duk da cewa su as-sabiquna as-sabiquna su ne mafiya daraja to amma saboda su za a fara bayanin sa to a wajen ambaton su kuma sai aka jinkirta sai da aka soma bayani kuma aka ce fa ashabul maimana ma ashabul maimana duk da ba su kai matsayin as-sabiquna ba sannan aka ce wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama to sai aka ce wasabiquna sabiqun domin za a dasa bayani akan su har a kare sannan a zo ashabul maimana to amma yanzu anan sai aka faro da su wanda suke aifin ashabiquna sabiqun domin su ne almuqarrabun kamar yadda muka yi bayani domin yanzu wannan aikin ne halin ne za a faɗa kai tsaye ba sunayen ko sifofin ba amma farkon sura sifofin aka faɗa kafin a fayyace me zai faru tattare da su to nan kuma da yake dunkulewa za a yi to sai aka somo da yan babban aji to Allah subhanahu wataala sai yake cewa fa amma in kana minal muqarrabin to idan ya kasance ciwa domin kana akwai huwa kenan al muhtadar alladhi kana fi halati nazri shi wancan da yake gargara yake dabdabarin duniya fa amma in kana minal muqarrabin to in ya kasance yana daga cikin makusata farauhun wa raihanun wa jannatu na'im abinda zai faru gare shi shine rauhun farin ciki da kuma albarka da kuma rahama wa raihanun da kuma wani katafaren arziki ko kuma wani kanshi da zai bade shi a lokacin fitar ransa sannan wajen nafi na'im da kuma aljanna wacce take ainihin ta ni'ima akwai hadithin bara ibn azim Allah ya kara masa yadda wanda dogon hadithi ne yayi bayanin yanayin karbar ran yan adam na kirki ko kuma kishiyarsa cewa su mutanen kirki yan aljanna lokacin da suke shirin bankwana da duniya to Allah subhanahu wa ta'ala zai turo mala'iku masu karɓar rai in muka duba alqur'ani ya ambaci karɓar rai hali uku wata aya tace Allah shi zai karbi rai wata ce malaika wata ce malaiku tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarridun kaga sai aka ce rusuluna an nuna jami'i ne na malaiku sannan qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum kaga anan an nuna malaika ne guda daya sai aka ce kuma Allahu yatawaffal anfus hina mautiha Allah shi ne ke karbar rayuka wato a lokacin mutuwar masu rayuka to wannan ba warware juna don haka aikin yake na farko dai shi wancan malaika malakul mauti wanda wasu suke kira da suna Azra'ilu duk da bai tabbata a hadisi ba ingantacce amma dai abinda Qur'ani ya kira shi malakul mauti to saboda haka shi malaikan mutuwan yana da mataimaka wanda su ne suke soma isowa a wajen mamacin da za a cire ransa su suke rigan zuwa to yanda hadisi ya nuna idan mutumin kirki ne za su zo da wani kyalle ko wani yanki wanda yake mai haske mai laushi mai kanshi idan suka zo za su zagaye shi wannan wato ainihin marar lafiya wanda yake shirin bankwana da duniya to suna nan za su so mai masa bishara cewa kai farin ciki ka kwantar da hankalinka kai walwala daga yau kai sallama da gidan bacin rai kai sallama da gida na da masu dinga faɗa masa kalmomi masu kwantar da hankali to bayan dan lokaci sai shi malakul mautu shi kuma sai ya ƙara so to idan ya zo yana zuwa aikin sa shi ne sai ya karbi rai in ya karbi ran nan ba za su bar shi a hannunsa ba ko da kyautawar ido ana cire wannan rai to shike da sai su karbe shi su saka a cikin wannan yanki ko wannan kyalle wanda yake fari mai cike da tarin kanshi to a lokacin za a yi sama da shi dogon hadisi ne wanda yake ba za mu ce sai mun gama bayani akan sa ba to sannan idan fajiri ne Allah ya kiyaye to shi kuma sai waɗannan mala'iku su wancan mala'ikun rahama masu kyakkyawar sifa masu kanshi masu kyakkyawan yanayi to su kuma waɗannan mala'ikun azaba wanda ba su da kyawun gani su zo da yanayi na firgici shi yasa wani lokaci mamaci zaka ga cewa sai an kwantar sai an tayar wani lokaci sai ga wani ya firgige wani ma sai kaman zai fita a guje Allah dai shi ya sani wannan ba wai alama ce da zamu yanke hukunci na kirki ne ko ba na kirki ba wani koda mala'ikan ne wanda yake na rahama ai ba a taba ganin mala'ika ba mala'ika dole duk wanda ya ganshi zai ji ainihin tsoro to wani zai ji tsoron ta amma kuma za a kwantar masa da hankali almuhim idan mugu ne fajiri to su wannan mala'ikun za su zo da wani abu mai kaushi kaman algarara wanda yake mai kaushi mai doyi kuma soyi masa narko cewa kai kakan gare mu Allah kai kaza zaka gamu da gamanka kalmomi irin waɗannan to shi kuma mala'ikan da zai karbi rai zai zo da abu wanda zaka ce kaman mashi wanda yake mai kunnuwa yalluma a jikin dan adam ya fintiko rai ya fito da shi daga san kibiya da wannan kunnuwan nata idan aka luma za ta fito da abubuwa to kaman yanda wata riwaya ta nuna lokacin da aka zo rai zai tarwatse a cikin jiki saboda baya so ya fito saboda sabansa da jiki to amma dole ne ya hadu mala'ikan nan ya fintiko shi yana fintiko shi ba za su bar shi ya minti daya a hannunsa ba sai su karbe su saka a cikin wannan algarara mai kaushi mai doyi wacce take mara dadin sha'ani to saboda haka daga nan sai su tafi da shi to kaman yanda hadisi ya nuna idan shi wancan na kirki ne za a dunga yin sama da shi duk inda aka je mala'iku su lalai mara ba wannan wani rai ne mai kanshi mutumin kirki kaza kaza a ce dan wane ne dan wane da sunansa na kirki da ake ambatansa kada ka yadda a dinga faɗa maka wani suna kiga ko wane ne kakka yadda da wannan sunanka Ibrahim sunanka Musa sunanka Ahmad ka a sa maka wani nickname wanda za a bata maka sunanka na kirki a sa maka sunan wani dambal a sa maka sunan wani fajiri kakka yadda da wannan in ma an sa ka shafe shi duk wanda ya ce maka wani ka ce a'a sunanka wani domin da shi mala'iku za su kira ka a dinga yin sama da kai ana sa ma albarka to sai an tafi da shi saman bakwai sai a ce to shikenan a dawo da shi domin Allah ya alƙawari minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra a dawo da shi bayan an sa shi a cikin an sa mai abin nan mamaci a cikin kabari a dawo masa da wannan ran nasa to shi kuma wancan fajiri ana daga shi sama malaiku za su dinga cewa wani mummunan rai ne wannan mai doyi mai wari mai kaza sai an je da shi dab da sama ta dai sai a ce a wullo shi manzo alaihi salam sai karanta fadin Allah subhanahu wataala wa man yushrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhatafuhu at-tayru ko fatakhatafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih duk mutumin da ya zamo yayi shirka da Allah ya mutu akan ta to kai ka ce mutumin da ya sulmiyo daga sama mala'abin nan tsuntsaye su dinga kai masa wauta wannan ya fintsike shi wannan ya fusge shi wannan ya kai masa warta a kasattala shi ko kuma ya fada wani wuri mai nisan gaske wullacin ma'ana za a wulwuro shi ya fado ainihin kasa sannan kuma ayi kasan kasai bakwai da shi wal iyad billah domin can ne ainihin addarakata na wuta Allah ya tsare mu to almuhim Allah anan subhanahu wataala sai ke tafi amma in kana min muqarrabin farawhun wannan kalma ta arruh malaman tafsiri sun yi ta kokari wajen fayyace ma'anar ta akwai kira'a guda biyu kira'an jumhur ayi wa ra'un fatha farawhun wa raihanun akwai wato dai daga cikin qari'ai shi kuma ya karanta farawhun wa raihanun wa jannatu na'im malamai sun ce duka dai ma'anan tana komawa zuwa ga abu daya in aka ce ar-rauhu wasu suka ce ar-rahma shine jinkai ya banni yadhhabu fatahassasu min yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah kaga kenan la tayasu min rahmatillah to wasu suka ce ar-rauh shine natsuwa da walwala da farin ciki da annashwa to duk dai abin yana komawa zuwa ga abu daya in ya kasance shi wanda yake za a karbi ransa mutumin kirki ne yana daga cikin wancan aji na farko al-muqarrabun to farawhun wa raihanun wa jannatu na'im yana da ainihin walwala da jin kai da natsuwa da kwanciyar hankali wa raihanun wasu suka ce ana nufin kanshi zai baibaye wannan wurin kanshi alama ce ta wadata da kuma matsayi duk inda ka ji kanshi to alama ce ta an wadata kuma alama ce ta cikakkiyar natsuwa ba na jin cewa yanzu ka tashi kana jin yunwa naira ka dubu ga mai gurasa kuma kace zaka sai turare ka shafa in aka ka sai turare to sauran canji ne cikin ka ya cika to duk inda ka ji kanshi dai insha Allah ta'ala akwai kyakkyawan yanayi kucin sai aka ambaci wa raihanun da wani kanshi wanda yake ainihin na musamman kenan kaman wancan hadisi da muka fada wanda za a zo da wannan kyalle ko yanki wanda yake ainihin da kanshi ta tare da shi wa jannatu na'im da kuma aljanna wacce take ta ni'ima a cikin wato ainihin cikin suratu fussilat Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim Allah ke ta innal ladhina qalu rabbuna Allah wanda suka ce ubangijin mu shine Allah abin bauta bakin su ya furta gaban su suka aiwatar ba anan suka tsaya ba sun mastaqamu kuma suka tsaya akan manufa yau mutumin kirki kake gobe mutumin kirki bana mutumin kirki baɗi mutumin kirki baɗin bana da kullun mutumin kirki yau mai sallolin jami'i ba wasa gobe mai lizimtar sallolin jami'i bana haka baɗi haka da rashin lafiya da lafiya da wadata da kishiyarta da walwala da kishiyarta ma'ana babu wani lokacin da ba addini ne a gaban ka ba shine sun mastaqamu kasa akwai masu addinin wucin gadi yawa shi ne in Allah ya masa to shikenan shi ma zai kyautata in ba kyauta masa ba to yana ganin shi kamar ramuwar gayya zai wal iyazu billah wani kawa shi tsarin saka yake waminan nas man yabudullaha ala har fa in asabahu khairu niqma annabi wa in asabatu fitnatun qalaba ala wajhi daga cikin mutane akwai wanda yake bauta ma Allah akan katanga idan alkhairi ya same shi sai ya natsu ya ce ai addinin nan musulunci wallahi alhamdulillah ai mun gode mu Allah da yin musulmi saboda yaga komai maya maya amma idan aka samu akasi to nan kuma sai sa giya baya baya Allah ya kiyaye to wannan wasu malami suke cewa wasu akira ana maganar sababbin shigowa musulunci to kuma a cikin musulmi akwai masu wannan akwai wanda idan ka ganshi ya zage sallar jami'i ba wasa to abubuwa sun zo da kyau to kuma wani aka sin haka akwai wanda shi kuma in ka ganshi masallaci kullun to ta baci eh za a koma ga Allah ko a samu sassauci amma lokacin da aka samu sassauci kuma sai a manta da Allah Allah ya kiyaye to saboda haka su wannan Allah ce sun mastaqamu me zai faru a lokacin da su su tatanazzalu alaihimul malaikatu kaga tatanazzalu ba ce ma tanzilu ba za su dinga sassauka me za su dinga faɗa musu Allah ta khafu wa la tahzanu kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki malamai suka ce duk wanda yake halin fitar rai akwai tsoro sannan akwai bakin ciki aina tsoro yake me za a fuskanta saboda mutum bai san me zai samu ba ina bakin ciki yake tunanin abinda aka bari na yaya da mata da dukiyoyi mutum yana tunanin yanzu in ya rasu dukiyoyinsa matansa yayansa kadarorinsa ya za a yi to Allah ta khafu wa la tahzanu kada ku ji tsoro kuma kada ku yi wani bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ku yi farin ciki da aljannatai da ake ta yi muku alkawari abinda ake ta faɗa a duniya ba ku gani ba kuka gaskata to yau za ku ga dahir sai ake cewa nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah mu ne masoyanku a duniya da ma lahira walakum fiha ma tashtahi anfusukum duk abinda ranku yake so to zaka samu a cikin aljanna walakum fiha ma tad'un duk abinda zaka nema ba abinda zaka nema a ce babu nuzulan min ghafurir rahim wannan garar baki ce ga wanda yake mai yawan gafara mai yawan jinkai shine Allah subhanahu wataala to wannan shine sifa da Allah subhanahu wataala ya faɗa ta bayinsa na kwarai a lokacin fitar ransu to nan da aka ce farauhun wa raihanun wa jannatu na'im malaman tafsiri suka ce abin da yasa aka faɗi wannan shi ran dan adam koda a cikin tasku yake bai faye san ya bar duniya ba zai yi wahala yanzu koda zaka ji mutum yana cewa ai shi wallahi ko yanzu ya mutu alhamdulillah to da za a ce to yanzu ka shirya zai ce a'a haka dan adam yake to ballantana mutumin da yake jin dadi mutumin da yake mai ni'imar duniya kaga zai yi tunanin yanzu idan ta kauce ina makoma to sai a ce farauhun wa raihanun wa jannatu na'im duk abinda ka bari sunansa wahala yanzu abinda kake so ka ci mai dadi ka sha mai dadi dadi ne amma kuma wahala ce kun gano wahalar sai ka je ka fitar da shi kuma ba wakilci yadda ya shiga ba haka zai fita ba ko kuwa zai shiga kana murmushi kana annashuwa amma zai fita kuma kana haɗe fuska to ashe kaga dai akwai wahala kuma kila ma ka ci cikin kai kulle kila ka ci ma cikin kai baci wani abu ne kana tamararin sa kai Allah sa yau ka samu kaza ka dade baka ci ba kana ci kuma sai ciki ya tsure ai ta gudawa to kaga kenan duniya akwai wahalhalu to sai a kwantar maka da hankali a ce shikenan duk sun wuce wannan wahalhalu yanzu farin ciki ne rahama ce walwala ce hutu ne wanda yake har abada sannan wajen nutu na'im da kuma aljanna wacce take ta ni'ima wa amma in kana min ashabil yamin to kun ga wancan sune ɗan babban aji wa amma in kana min ashabil yamin to amma in ya kasance ma'abucin hannun dama ne yana daga cikin ma'abota hannun dama fa salamun laka min ashabil yamin to aminci ya tabbata gare ka daga ma'abota dama nan malamai sun yi mata fassara biyu wannan salamun ko dai mushtaqqun min as-salama ko kuma min at-tahiyya domin as-salam ana nufin as-salama shine kubuta daga dukkan wani abu da rai baya so sannan as-salam ya zamo cewa at-tahiyya ma'ana gaisuwa inna qilan salaman salama mun wuce a cikin sura la yasma illa yasmauna fiha lagawan wala ta'fima illa qilan salaman salama to anan ko dai ana nufin gaisuwa to idan aka ce gaisuwa fa salamun laka min ashabil yamin to zai dauki ma'ana biyu ko dai ya zama fa salamun laka zaka dunga samun gaisuwoyi masu kima min ashabil yamin daga ma'abota dama mana yan aljanna yan uwanka za su dunga yi maka gaisuwoyi na girmamawa ka gaisar a gaishe ka dai kenan ko kun fa salamun laka gaisuwoyi da jinjina na alfarma sun tabbata gare ka min ashabil yamini saboda kasancewarka daga yan hannun dama an gane ko to ko ku a fa salamun laka ku buta daga dukkan abin da rai baya so ta tabbata gare ka min ashabil yamin saboda kasancewarka dan bangaren hannun dama sune masu karban littafi a hannun dama wannan biyun duk sun tabbata mun sha fada duk lokacin da aka ce malamai sun yi sabani akan ma'anar aya kuma ba su warware juna ba wannan ma'anonin ko biyu ko uku ko sama da haka to duk za su dabbaka akan wannan saboda haka su yan aljanna za su gaida juna mala'iku za su gaishe su wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar mala'iku za su dinga ainihin shiga suna masu gaisuwa ta girmamawa suna cewa aminci ya tabbata gare ku madalla da wannan gida wanda yake ainihin na karshe sannan su ma za su gaishe da juna kamar yadda muka ambata inna qilan salaman salama salam qawlan min rabbir rahim wannan duka ana nuna cewa gaisuwa ce wadda rai yake so kalma ce wadda Allah ya faɗa mana amma sai in Allah ya kai mu aljanna zaka je da take ratsa zuciya duk abin da Allah ya faɗa wani abu ne wanda shi kadai san dadin abin tafsirin sa to sannan kuma a daidai lokacin yan aljanna sun kubuta daga dukkan abin da rai baya so ko abin da rai baya so ko abin da jiki baya so ko abin da ido baya so ko abin da kunne baya so ido akwai abin da baya so akwai abin da ido baya so ya gani akwai abin da kunne baya so ya ji akwai abin da baki baya so ya dandana akwai abin da hanci baya so ya ji sannan akwai abin da rai baya so jiki akwai abin da baya so to dukka kubuta gaba daya daga wannan hancinka ba zai ji wani iska da baya so ba kunnenka ba zai ji abin da baya so ba idanka ba zai ga abin da baya so ba sannan ranka duk abin da baka so ba zai darsu a cikin ranka ba sannan jikinka babu abin da baka so da zai taba shi dan Allah akwai gatan da yake wannan dan Allah ku faɗa min yanzu akwai wani mutum da kuka sani yayi sati duk kudin sa duk mulkin sa duk sarautar sa yayi sati tif bai ga abin da baya so ba bai ji abin da baya so ba bai samu wani abu a ransa wanda baya so ba kun san wannan ai babu duk kudin mutum duk matsayin sa duk karatun sa duk limancin sa ko malam mai masallaci ne eh ba zai ce ai shi fes lafiya kalaboshi saboda alaramma ne kullun yana tilawa zai zo yana tilawar bakin na tilawar ran ya tafi wani wuri saboda abubuwa sun ci kurkude haka abin yake to ko wannan bawan Allah a ce ranka ba zai ji wani abin da baya so ba idan ka ba zai ga abin da baka so akwai dadin da yake wannan da yawa yanzu kana kallon wani mutum mai kudi da jifa-jifai kana cewa oh wasu dai sun rako wasu Allah ko ɗan wannan wallahi tashin hankalin da yake ciki idan ka ji to sai ka ce Allah hawalaina la alaina kallan ka gani kitse yake wa rogo wallahi in ka ga mutum da manyan riguna da jifa-jifa wallahi wani bacin ran da yake fuskanta wani ba sai ya sha kwaye ya bace sai ya sha kwaye ya bace duk da kudin sa akwai bala'i da ya wuce wannan akwai wanda mai kudi ne kudin sun kai sun kawo amma tsoran matan sa yake tsoran yayan sa yake ba zai ci abinci kowa daga cikin su ba ku ku gare shi wanda shi ya yadda da shi shi ma in ya kawo sai ya ci sannan shi ma ya ci akwai tashin hankalin da ya wuce wannan yayanka kana tsoran su matan kana tsoran su fata suke giwa ta fadi a shana amma wanda yake faruwa kenan to sai zama masoyinka kuma ya zama abin tsoranka irin wannan zaman ta kyau gurbatacce ce bayin Allah bin Allah kawai shine kwanciyar hankali bin Allah shine zaman lafiya bin Allah wala shine walwala Allah ka datar da mu
amin
to saboda haka Allah subhanahu wataala sai sai fa salamun lak min ashabil yamin aminci ya tabbata gare ka sannan salama ku fituwa ta tabbata gare ka a matsayinka na ma'abucin dama ma'ana mai karban littafi a hannun dama saka cewa amma in kana minal mukaththibina dallin amma idan ya kasance minal mukaththibina daga masu ƙaryatawa ad-dallin wanda suke ainihin batattu fa nuzulun min hamim to ga wata garar baki nan ta tafasasshen ruwa a'azanallahu wa ajarana wa tasliyatu jahim da kuma konuwa da wutar jahim an fadi kashin farko an fadi kashi na biyu sannan kashi na uku su kuma su ne ashabul mash'ama sai aka ce wa amma in kana minal mukaththibin kullum muna fada alqur'ani sifofi yake fada ba sunaye ba saboda ka ji ka kauce wa amma in kana minal mukaththibin dallin kun ga sai ka fadi at-takdhibu qaryatawa mafi yawan abin da yake halakar da mutane shine qaryatawa qaryata al-qur'ani qaryata hadithan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama qaryata abin da sahabbai suka tafi akai na addini yanzu ku duba suratul mursalati Allah sai ya maimaita wailun yawma idhin lil mukaththibin hasu goma a cikin wannan sura domin annu cewa at-takdhib qaryatawa tana daga cikin mummunan abin dan adam yake samun kansa a rayuwa a zo maka da sakon Allah ka ce ƙarya ne a zo maka da hadithan ma'aiki alayhi salam mutun ya ce ƙarya ne a zo wa mutun da addini ya ce ƙarya ne a zo masa da hujja ya ce ƙarya ne to wannan yana da matsala to shi yasa Allah sai ya nuna su ashabul mash'ama ga abinda ya kai su a wannan tasko sai ce wa amma in kana minal mukaththibin amma in shi wannan ma'abucin hagu ya kasance daga cikin masu ƙaryatawa ad-dallin wanda suke ainihin batattu fa nuzulun min hamim to abinda zai ci karo da shi lale maraba shine da ainihin tafasasshen ruwa a'azanallahu wa ajarana mun fadi cewa an-nuzul shine abinda ake tanadawa bako kun ga sayyidina abubakar da me yafi sauran sahabbai da gaskatawa da yaqinin da yake cikin zuciyarsa sayyidina abubakar ba a taba fadin wani abu ko dai ma'aiki alayhi salam ya fada ko qur'ani ba ya ji zuciyarsa ta yi dar ya ji wani dan shakku shakku ya ji abin nan ko haka yake a lokacin da wasu sahabbai duk da girman su za su yi rawa sai da Abubakar bai taba rawa ba yanzu ku duba abinda aka fuskanta sulhul hudaybiyya mun karanta lokacin da muka zo tafsirin inna fatahna ma'aiki alayhi salam ya faɗa ma sahabbai cewa Allah ya sanar da shi za a shiga makka kuma za a yi dawafi wasu su yi saisaye wasu su yi ƙwaryen molo fitowar da aka yi daga madina a wannan shekara ta shida in baka ce gaba ɗayan sahabbai ba mafi yawa sun dauka wannan tafiyar shi sun kusa shiga maka aka auke su da mushrikan Quraishawa sun datse sun hana su su shiga ba su yadda a shiga ba dole sai dai ai wata rijejeniya wanda duk mun yi wannan bayani to abin da ke so in zo gare shi sayyidina Umar ya dugunzuma ya zo yace ya ma'aikin Allah yanzu kai ba kai ne annabin gaskiya ba yanzu ba Allah ne ya aiko ka ba yanzu ba mu ne akan daidai su akan bata ba manzo Allah yana cewa tabbas tabbas sai ce to dan me zamu karbi kaskanci a cikin addinin mu sai yake cewa Umar yace mu ne akan gaskiya kuma su ne akan bata kuma Allah ba zai tozartar da addininsa ba ya faɗi maganganun kwantar da hankali sayyidina Umar ya kamata ya gamsu to amma saboda damuwa sai ya tafi wajen sayyidina Abubakar yace Abubakar wai ba mu ne akan gaskiya su ne akan ƙarya ba ashe yanzu su ba su ne ɗan wuta mu ne aljanna ya tafi irin wannan abubuwa to ya za mu karbi kaskanci akan addinin mu kalmomin da manzon Allah ya faɗa ba Umar su Abubakar ya maimaita kuma bai ji abin da manzon Allah ya faɗa ba yace to ba wai manzon Allah ce za mu shiga abin nan Makka mai dawafi ba yace za ka shiga manzon Allah ya faɗa masa wannan yace za ka shiga kuma za ka yi dawafin Abubakar maimaita masa yace za ka shiga za ka yi dawafin daga nan sai na Umar sallama ma'ana gaskatawa musamman harkar addini in dai ya tabbata manzon Allah ya faɗa ya tabbata a cikin alqur'ani to wannan kawai shine sifa ta mu'mini amma ka zamo zabi san ka abinda ya maka daidai ka gaskata abinda bai maka ba ka aje shi gefe to akwai matsala Allah ka ba mu iko mu gyara to sai ce duk wanda so kasance masu ƙaryatawa kuma batattu to wannan fa nuzulun min hamim suna da wani garar baki na ruwan zafi wa tasliyatu jahim da kuma konuwa da wutar jahim anan a tafsiri yake cewa fa laula yace halla me yahana idza balagatin nafsu waqatan naz'i idan rai a lokacin fita ya kai alhulqum ya kai makogaro sai ce huwa madarar rihi wan nafas shine magudanar iska da kuma ainifin numfashi sai ce bil fatahi daga cikin wata ni'ima da Allah ya wa dan adam za ka ga cewa akwai hanyar abinci akwai kuma hanyar iska wato wani abin sha'awa a wannan gabar hanyar shi makogaro hanyar ce ta iska da numfashi shi yasa zaka yi da kasan bututu haka yake ma'ana baya haɗewa da juna saboda me saboda kullun buƙatar sa ake kana farke kana buƙatar sa kana bacci kana buƙatar sa amma ita kuma hanyar abinci ita kuma dama yadda kasan hanji a haɗe take kullun a rufe take sai buƙata ta zo yanzu da a ce hanyar numfashi irin hanji ne da an sha ma baki sai ka zo numfashin kuma a rufe to amma Allah sai bata a bude kuma ita in ta samu matsala hanyar abinci shawo kanta yakan yi sauki amma hanyar iska ba a so ta samu matsala to malamai suka ce shi yasa aka ambace makogaro shi yana samun matsala to shikenan komai ya lalace Allah ya sa mu dace to saboda haka Allah subhanahu wataala sai yake cewa wato me yasa lokacin da abin ya zo makogaro wato shi rai din wa antum ku kuma ya hadirin mayyit ya ku wanda kuka halarci mamaci hina idin a wannan lokaci tanzuruna ilayhi kuna ta kallon sa wa nahnu aqrabu ilayhi minkum kuma mu ne mafi kusa ce zuwa gare shi sama da ku nan mai tafsiri ce bil ilmi na faɗa mana fassarori ko jiya na faɗi fassara uku biyu su ne daidai ɗir ba daidai ba ce ko dai aqrabu nahnu ana nufin mala'iku na karanta mana aya ko kuma ana nufin kudurar Allah da ilimin sa amma ba zatin Allah subhanahu wata'ala ba to saboda haka Allah sai yake ta mu muka fi kusace zuwa wato zuwa gare shi sama da ku walakin la tubsirun sai dai ba kwa gani nan mai tafsiri sai ce minal basira wato anan tubsirun tunda an ce ilimi kun ga ilimi ba a ganin sa da ido kamar yadda faɗa mana ajiya shi yasa yace to wannan tubsirun minal basira ai la ta'lamuna zalik ba kwa sanin wannan sai ce falawna in kuntum ghayra madinin me yahana in kun kasance ku ba ababen yi wa sakamako bane shine majaziyin wanda za a yi masu sakamako bi an tub'athu shine a tashe ku ai ghayran ba'uthina bi zamikum in har kun kasance ba za a tashe ku ba kamar yanda kuke riyawa to tarji'una ha kuma yadda ita shine tarudunan nafs kuma yadda wannan ran ilal jasadi zuwa ga jiki ba'da bulugil hulqum bayan zuwan ran makogaro in kuntum sadiqina fi ma za'amtum in kun kasance magaskata a cikin abin da kuka riya sai mai tafsiri ce falawla athaniya ta'kidun lil ula muna da falawla guda biyu falawla idza balagatil hulqum ko sanna falawla sannakum falawla in kuntum to wannan falawla ta biyun karfafawa ce a wajen ta farko sai ce wa idza ita kuma waccan idza da ake cewa falawla idza balagatil wato waccan idza din zarfun litarji'una wato sai ya zama shine zarafi na tarji'una kenan tarji'una nafasa idza a wannan lokacin nace saboda a nuna abinda ba zai yiwu bane rai yana makogaro a ce a danna shi amma yadda shi babu wanda zai iya wannan to shine ke cewa zarfi ne na tarji'una din sai ce al muta'alliqu bihi shartani wanda shi wannan wato tarji'una hadin yana da alaka da sharadi guda biyu kunga aka ce in kuntum ghayra madinin sannan in kuntum sadiqin kunga duk sharuda ne in wannan abun ya kasance to tarji'una ha to shine abin da mai tafsiri yake cewa wal ma'ana yace abin da dai ake nufi halla tarji'una ha shin yanzu me yasa ba za ku mai da rai din ba lokacin da ya zo makogaro in nafaitumul ba'tha in kun kore tashin alkiyama sadiqina fi nafihi in ku masu gaskiya ne a wajen kore shi ai liyan tafiya am mahalliha almaut wato mutuwa ta koru daga mahallin rai menene mahallin rai shine jiki ma'ana in gaskiya ne to mutuwa ta wofinta ta nisanta daga ainihin jiki yake cewa kal ba'fi kaman yanda kuke kore tashin alkiyama in har wannan ba zai iya yiwuwa ba rai ya koma to ba za ku iya hana ba to ku tabbatar da abinda Allah ya faɗa shi ma gaskiya ne sai ce fa amma in kana almayitu idan shi mamaci ya kasance minal muqarrabin daga cikin makusata farauhun ai falahu listiraha wato hutu ya tabbata gare shi waraihan da kuma arziki yace rizqun hasan wato ainihin kikkiawan arziki wa jannatu na'im da kuma aljanna ta ni'ima sai mai tafsiri yace wa halil jawabu li amma au li in nan kuga da aka ce farauhun wannan jawabu shartu ne to nan sai aka ce fa amma wannan shartiya ce sai kuma aka ce in kana ita ma shartiya ce to yanzu wannan farauhun din jawabi ne na ita wannan amma ko kuma a'a jawabi ne na in wannan ku yara ba li an ba sai akai kan alhamza sama kuma da shi kasa ma'ana jawabi ne na amma ko na in aw lahuma ko jawabi ne na su biyun sai ce aqwal wannan dai maganganu ne ainihin na malamai saboda haka zai jamo jawabin su biyun wa amma in kana min ashabil yamin idan shi mamacin nan ko wanda ransa zai fita ya kasance daga cikin ma'abota dama ma'ana wanda za a ba su littafi a hannun dama fasalamun laka to aminci ya tabbata gare ka ailahu salama min al'azab wato yana da kubuta daga azaba au yuqalu lahu salamun laka koko za a ce da shi aminci ya tabbata gare ka anta min ashabil yamin kai kana daga cikin ma'abota hannun dama shine ce min ajali annaka minhum saboda kai ka kasance kana daga cikin su sai ce wa amma in kana min al-mukaththibin to amma idan shi wanda ransa ya fita ya kasance daga cikin masu ƙaryatawa ad-dallin wanda suke batattu mai tausiri ce wa imma yace wa inna ma wasafahum bi af'alihim abinda yasa Allah ya sifata su ashabul mash'ama da ayyukansu kunga an ambaci at-takdhibu da kuma ad-dallal kunga wannan ayyuka ne to abinda ya sanya aka ambata kaga inda an ga dama sai a ce wa amma in kana min ashabil mash'ama to ba fadi wannan ba sai aka ce al mukaththibin ad-dallin to shine abinda mai tafsiri yake nufi yace to abinda yasa aka sifanta su da ayyukan su zajaran anha domin ai jan kunne da gargadi don a kauce mu wannan ayyuka wa isharan kuma domin ya zamo an sanar bima awjaba lahum hadha al'azab, ga abin da ya wajabta musu wannan azaba. Kina abin da ya wajabta musu azaba shine karitawa da kuma bin hanya ta bata. Sai ce ya'ni abinda dai ake nufi anna muqtada adh-dhahir, abinda wannan zahirin magana yake hukuntawa an yuqala, wato a ce wa amma in kana min ashabi shimal, in shi wannan na ƙarshe ya zamo daga cikin ma'abota hannun dama, lakin sai dai qudila anhu, sai aka karkace daga wannan, ba a ce amma in kana min ashabi shimal ba. Me yasa yace lima bukira? Saboda abin da aka ambata na cewa ana so a faɗi sifofin ne domin mutane ya zamo sun kauce kansu aikata. Sai ce to in ya kasance daga wannan fanuzulun min hamim, to garan bakinsa ya kasance daga ruwan zafi, ya sharabuhu, zai sha wannan ruwa, ba'da akli zakum, bayan ya ci itaciyar zakum, ai lahu kenan, lahu nuzulun, yana da ainihin wancan garan baki, Allah ya tsare mu. Sai ce wa tasliyatu jahim, da kuma konuwa da wutar jahim, yace dukulun nar, shine shigar wuta. Sai ce wa hadha tahakkumun bihim, wannan kaman gatse ne aka yi musu. Me yasa? Domin idan aka ce ga rabba ko ai kaga abin da ake sa ran aka abuwa masu dadi wanda rai ke so, sai aka ce fanuzulun min hamim, ga rabba kinsu shine anfin ruwan zafi. Allah subhanahu wataala ya tsare mu. Abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada, abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren, ya ganar da mu daidai din. Za mu tsaya a nan mu cike da wannan tambayoyi saboda suna da muhimmanci. Amin, amin. Wannan yake cewa malam tambaya ta kamar haka. Malam, ni ne nake tare da budurwata, ina son ta sosai, tana so na, muna tare, amma manyanmu ba su sani ba. To sai mahaifina ya ganta ya nemi aurenta, kawai ta sama ita ma sai labarin auren ta ji. To malam, daga ƙarshe dai an ɗaura wa mahaifina aure da ita, amma ba su tare da mahaifin nawa ba, shi mahaifin nawa Allah ya yi masa rasuwa. To yanzu malam, zan iya aurenta ko kuma ba zan iya ba? Malam, ya matsayina yake da kuma matsayin da ita, da matsayin, wato da matsayin nata? Allah gafarta malam. Ka ko san wane ne mahaifi? Mahaifi idan aka ɗaura masa aure da mace, muƙaddara yanzu a ce mahaifinka yana can gabas ta ƙarshe, ita kuma matar tana can yamma ta ƙarshe, bai ma taɓa ganinta ba, sai aka ce an ɗaura masa aure da ita, sai ya rasu ko ya ce ya sake ta, to ko ita kaɗai ce tilo a duniya ta haramta gare ka? Wannan uba mahaifi, banda ƙanin uba banda wan uba, su ba su taka wannan kujera ba, duk da suna da matsayi, amma dai wannan hurumi ne na uba shi kaɗai. Allah dai ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum. Malamai suka ce annikahu a nan shine al'aqadu, ba wai ana nufin wai sai wani saduwa ta kasance ba. In dai an ɗaura wa mutum aure da mace, to ‘ya’yansa da jikokinsa, wa in nazalu, duk ta haramta gare su. Ina fata an gane. Kuma kaga wannan ya nuna wato kuskuren da kai shi ka girba. ‘Ya’ya masu sanin ya kamata, masu ladabi, idan za su nemi aure, iyaye suke faɗa mawa, iyayen su je su nemo masu izini. Kaga da wannan matakin ka bi, ka ce kaga yarinya kaza, kana so a je a nemo maka izini, to in ma da yana da tunanin sai ya ci girma, ba zai faɗa maka ba, kawai sai ya je ya gabatar da kai. To amma kaga sai kai yarintar da abun bai yi maka daɗi ba. Allah zaɓa ma kowa kai da ita abin da ya fi zama wa alkhairi. Wannan ya ce to malam, sai ke cewa malam, ka yi jawabi akan mai gida biyu da yake cin abincin ɗaya ya bar na ɗaya. To malam, amsar da ka bayar yasa mai gidanmu yake cewa mahaifiyata yanzu a madadin abincinsa zai rage na wajen mahaifiyata ya ƙara a can inda yake ci, wato abokiyar zamanta. Kuma mun yi magana, ya yi mana hujja da maganar da ka ba da amsa a kanta cewa waye zai ƙi mai daɗi. Tumalan ɗan Allah ya halatta mutum yana gidan wata ya rika cin abincin wata, kuma gidan ba ɗaya ba. Malam, ka duba wannan lamarin. Masu yin hakan suna nan da yawa a wannan majalisin tafsiri. Muna fata malam ya duba mana wannan matsalar, domin haka ya sa mai gidanmu ya ce idan ummanmu ta ƙara magana to zai sake ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato abinda ya kamata bayan Allah ku fahimta, akwai abinda yake wajibi, akwai abinda za a ce kuma kaza ya halatta. Cewa kaza ya halatta ba a ce dole sai ka je ka yi wannan abin ba. Akwai abinda ya halatta, amma kuma dattakunka da mutuntakarka ba za ta baka dama ka yi wannan abin ba. Yanzu misali, ciyarwa da Allah ya ce mu yi wa matanmu, ba a ce sai ka kawo mata ɗanyen abinci ta dafa ba, ba a ce sai ka je ka siyo mata abinci daga wani wuri ba. Duk dai abin da za ka yi ya amsa sunan ka ciyar da ita, ka sauke nauyi. Kuma babu inda aka ce dole abincin nan da ka kawo sai kun ci tare ko wani abu mai kama da wannan, kai dai ya zamo ka ciyar da ita. An gane wannan? To, wani ya tambaye manzo alaihi salam, ya maikin Allah, menene haƙƙin ɗayan, wato haƙƙin matan ɗayanmu a kanmu? Sai ce tut'imuha idza ta'imta wa taksuha idza taseita, har zuwa ƙarshen hadisi. Ya ce ka ciyar da ita idan kai ka ci, ka tufatar da ita idan ka tufata. To yanzu ka je ka samu abincin mutum ɗaya, kuma matarka ita ɗaya, ya za a yi? Malam fiqhu suka ce tunda hadisi ya ce tut'imuha idza ta'imta, ka ciyar da ita idan kai ka ci, to ai da ruwan ciki ake jan na riziya. Yanzu tunda ka samu abincin mutum ɗaya ka cinye shi, sai ka tafi ka nemo wanda za ka kawo mata. To yanzu dan Allah, wani mai gida ne zai daure matarsa na jin yunwa, ya zo ya ce to bari ya cinye ya tafi nemowa, in ya fita babur ya kaɗe shi fa. Allah ya kiyaye bai kai ga nemowar ba. Kaga dai aƙalla za ka ce to bari mu raba, a yi 50-50, in an ƙaro a sake 50-50 misali. Amma damar malam fiqhu sun ce in ka cinye ka tafi nemo wani abu, sun ce ba laifi kai ba, amma kaga dattakonka ba zai sa kuma kai wannan ba. Na kawo mana misali cewa da za a kawo maka dan wake, kai dan waken a gidanka, abokanka suka zo, to za ka ce to ku kowa ya dinga cin ɗaya, ni in ci biyu, ya halatta? To amma yanzu za ka yi wannan ƙarfin halin? Ai kaga ka ji kunya, yaushe za ka yi wannan? Sai to cinye kayanka ba kawai. Ma'aiki alayhi salatu wassalam, raba kwana a kansa ba wajibi ba ne. Manzon Allah, Allah ya ba shi dama ya je duk ɗakin da ya ga dama. Turji man tasha'u minhunna wa tu ilayka man tasha'. Amma saboda mutuntaka ta manzo alayhi salam da dattakonsa, kuma raba kwanan yake bai zama wajibi a kansa ba, zai ga cewa idan ya zaɓi wani ɓangare kullum ba za su ji daɗi ba. Duk da Allah ya halatta masa ya zaɓi ɓangaren da yake so, kuma manzon Allah bai yi wannan ba. Kun ga shi yasa lokacin da ciwonsa alaihi salam na ban kwana da duniya ya kama shi, in ya kwana ɗakin wannan matar sai ya ce aina ana rad, gobe kuma wani ɗakin zan je? Sai suka fahimci alaihi salam ya fi so ya ji a ɗakin nana Aisha. Suka zo suka ce mai kin Allah, mun yarje maka je kai ɗakin jiya ɗakin nana Aisha. Inda manzon Allah ya ga dama kawai sai ya ce sai ji ya sa a can. To amma saboda dattakonsa alaihi salam sai yake raba kwana. To saboda haka, kai wannan bawan Allah magidanci, ba na jin cewa ‘ya’yan da ka haifa ‘ya’yan waccan matar za su ga dattakonka da sanin ya kamata ka da mutuncinka ka ƙasƙantar da mahaifiyarsu. Ga al’ada yadda Allah ya yi, kuma wannan wato wani tsari ne wanda Allah ya na ƙwatar ‘yanci, mu maza an san mu galibi akwai danniya to sai Allah ya kaddara ƴaƴa mazan su da matan su kusan yaran su da manyan suna tare da uwar su kusan 90 a cikin 100 yanzu da za a rigima tsakanin uwa da uba duk gaskiya ka kai ne mai laifi za su koma bayan uwar su kila ma baka nasi ba tatas kuma kai ka kawo abincin da aka ci a gida kuma sai ma tatas saboda Allah haka ya dabi'antar da mutane kuma wannan abu ne na tausaya ma uwa saboda ita mai rauni to saboda haka cewa ya halatta mutun ya kawo abinci ba wai in akai dole sai ya ci ba dole sai ka ci ba kai dai ka ciyar da iyalanka kowane hali ne to amma kuma kai kyakkyawan mu'amala kyakkyawan mu'amala wannan abu ne wanda musulunci yake so kai yanzu ba za ka so kila a ce ta samu kudi ta yi abinci mai dadi ka shigo tana suyar kaji wani abubuwa masu dadi tai maka mercy seat ta ce ai ba kai ka kawo ba ba za ka so wannan ba za ka so ainihin ta baka duk da cewa ba haƙi bane ta baka din kyautatawa ce saboda haka wannan abin da magidancin yayi ba daidai bane abin da yayi ba daidai bane da Allah ya ce inna Allaha ya'muru bil adli sai ce wal ihsan ihsani ba wajibi bane amma Allah yana son sa yace wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin ka kyautata Allah yana son kyautatawa akwai abubuwa da yawa wanda ba wajibi bane ba amma ka yi su kuma Allah zai so ka nikan muka misali yanzu akwai wani abu da zaka ce ya halatta gare ka in kai shi a rayuwa to amma in kai wani kallo za a yi maka alal misali yanzu a ce kanan mahaifinka ko yayin mahaifinka ya rusu ya bar mace ko ya mutu ya bar mace sai ka je ka aure ta shakikin mahaifinka uwa ɗaya uba ɗaya suke mata sai ka aure ta dan Allah wani kallo za a yi ma a garin kila ma in limami ne kaza kwabe ka ce to wannan bai cancance zama limamin mutane ba kai a ce kanin uwan ubansa uwa ɗaya uba ɗaya to wannan in uban ma ya saka aura zai yi haka za a ce to amma a musulunci ya halatta in ka aura a musulunci ba kai laifi ba to amma in kai kuma menene zai biyo baya yanzu a ce kana da mata sai ta rasu akwai kanwar uwarta uwa ɗaya uba ɗaya bazaura ko budurwa ya halatta ka aura to amma me zai biyo baya sai kai kanwar uwan matar ta saki uwa ɗaya uba ɗaya to wannan idan aka saki uwan matan ma zai aura haka za a ce to kenan akwai abin da ya halatta amma in kai shi zai shafi mutuncinka zai shafi muru'arka saboda haka ina ma shi wannan magidancin da ma waɗanda shi mai takarda ya ce akwai iri-irin su to dan Allah ku ji tsoron Allah ku kyautata in kun kyautata Allah zai kyautata muku wannan yace malam muna so a ƙara warware mana game da mata a wajen sallan tahajjud sai kaga wasu mu suna zama ba tare da wata lalura ba har sai liman ya gama karatun sallah sun ji zai kai ruku'u sai su tashi a razane wasu ma a kwance suke to kuma ka ce game da mata kuma to na farko dai ita sallar nafila ya halatta a yi ta a zaune ƙarfin jikinka ba daidai bane da na wani ya halatta misali wani ƙila da yake jin rauni a jikinsa in ya zo aka yi kabbara har mai zamansa liman ya yi ta karatu ya yi ta karatu ya yi ta karatu da ya ji liman ya duka sai ya tashi ma sai ya duka a nafila ya halatta duk tsawon sanar da za a iya zama ya yi haka amma walahu nisfu ajrin qa'imi kana da rabin ladan wanda ya asiri sallar farilla ita ce dole dole sai abinda ba zai yiwu ba ainihin ake bari kuma bil munasaba kun ga tsayuwa a sallah rukuni ne ko ruku'u rukuni ne sujuda akai goshi rukuni ne to akwai wanda sukan yi wani kuskure za su iya tsayuwar sallah sai su ki tsayuwar in za ka iya tsayuwar ka yi ta yanzu misali akwai wanda zai iya tsayuwa amma dai goshi ne ba zai iya kaiwa ƙasa ba to tsayuwar dole sai ka yi ta in ya so kai goshi da ruku'u sai ka yi ima'i akwai wanda kila za a yi masa aikin ido likita ya ce masa kada ya yi sujuda kai goshinsa ƙasa tsawon kwanaki kaza kaga wannan me zai yi ima'i to wannan ba zai bashi lasisin sallah a zaune ba dole zai yi tsayi tunda zai iya ta ya karanta fatiha da sura in ya so sai ya zauna in ya zauna tunda ba zai iya ruku'u ba to sai ya dan rankwafa kansa ya kabbara yana nufin yayi ruku'u yace sami Allahu liman hamida har da ya kammala sallar sa ina fata an gane amma ita nafila zaka yi ta gabaki dai a zaune kuma lafiyar ka kalau sai dai kuma rabin ladanka rabin ladan mai tsayuwa ne za a baka wannan yace malam ni dalibi ne a nan FUD yace na cike bashin 9 pound wanda ake biyan dalibai kudin makaranta da kuma naira 10,000 duk wata to malam duk wata shi ya rubuta to 10,000 to 10 ya rubuta to shikenan 20,000 ko shi 10,000 ya rubuta yace to malam za mu biya ko mu ma mun ci raban mu to malam in ban biya ba menene hukunci na wato dan Allah abin da nake ta maimaitawa ya kamata ku san me ake nufi da dukiyar gwamnati dukiyar gwamnati ba sunanta kowa yazo ya kamfata ya tafi ba ma'anan dukiyar gwamnati gwamnati ta biya ma'aikata su yi wa talakawa wasu ayyuka misali gwamnati ta biya malamai su koyar a primary secondary har da zuwa inda gwamnati za ta iya daukar nauyi gwamnati ta biya likitoci su yi treatment din marasa lafiya gwamnati ta biya kudi ayi kaza wannan shine ma'anan dukiyar gwamnati ba wai haka kawai a ce to shikenan nefan nan ta gwamnati ce na ja wuta ba zan biya ba wani nake min bashi ina wannan tafi hatsari duk dukiyar da zaka ci kuma ka rasa ina zaka mai da ita tafi hatsari wallahi saboda haka idan gwamnati ta nemi ku biya waɗannan kuɗi kama daga wancan da ka faɗa da kuma wannan wata-wata to dole ne ku biya domin an yi muku gata ai yanzu a zo a ɗauki nauyinka a ce bashi ba ku san cewa 'yan kudanci suna irin wannan ba akwai 'yan kudanci da suke ɗaukar nauyin mutum kuma za a yi rubutu lawyer ya sa hannu kai ma ka sa hannu su ɗauki nauyinka ka yi karatun digiri ka yi masters to kuma su sama maka aiki akan kuma za ka dunga biyansu duk wata za ka biya su duk wannan wahalar sai ka gama biyansu sannan ka ci gaba da morar abin da za ka samu a gaba to ai an ranta maka din ma ai alheri ne saboda haka idan gwamnati ta nemi ku dawo da wannan kuɗi ku dawo da su idan ta yafe muku shikenan fa kuluhu hani an mari'a amma ka ce kama ka ci raban ka wani raban na ina kenan duk sai a bi mutanen gari su ma a dunga raba musu wannan kuɗin tunda su ma 'yan jaha ne tunda su ma ainihin suna da wannan 'yancin ko ya kamata mu gane wannan abu ne mai matsala gaskiya tambaya ta ƙarshe da zamu amsa a yau yake cewa malam mata ne da suke auren mutum ɗaya sun ɗauki tsawon lokuta ba sa magana da juna har a cikin Ramadan sun haɗu babu wacce ta yi wa 'yar uwarta magana ɗaya daga cikinsu har nasiha tana yi wa mata a Islamiyya malam dukkaninsu suna sauraron karatunka to tambayar su ta biyu ce malam wani bala'i ya shigo cikin wasu magidanta na shan moringa da kurkura wannan abin yana nema ya zama ruwan dare a cikin al'umma malam menene hukuncin waɗannan abubuwa a cikin addini to na farko dai na karanta mana hadisi kila kaman sati da ya wuce ko sati biyu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk litinin da alhamis mala'iku suna zagayawa ana cewa a yafe ma wani a yafe ma wani a yafe ma wani idan an zo kan wanda ba sa gaisawa ba sa ga maciji da juna sai a ce da uhuma hatta yasaliha wannan ku kyale sai sun shirya to yanzu idan mutum ya mutu a wannan halin ina makomarsa wannan ba daidai ba ne kuma har ma a ce wai ɗayar tana nasiha islamiyya to me kike faɗa musu tsakani da Allah in dai har zaki yi nasiha to ke kamata ki fara sifantuwa da abin da zaki nasiha yanzu da wani zai zo ya fada miki ce malama da wance ba sa ga mace ji da zuna me zaki ce ya halatta a dora ko ko zaki ce a bai halatta to ke me saki kai to ina musu nasiha abin da suke haramun abin da ake so ko ba kwa dan yanganye da mutum musulmi dan uwanka akalla idan kuka hadu ayi wa juna sallama in ta kama ayi musafaha idan ba nisa tsakanin kai da shi abun jaje ya samu kaje kai mai jaje abun murna kai masa murna amma ba a ce sai ka nemi shawarar sa za ka yi kaza ba ba a ce sai ka nemi shawarar sa ba za ka yi kaza ba ba a ce sai ka yi wannan ba amma dai a hadu ayi fuskar shanu to wannan haramun ne haramun ne haramun ne haramun ne Allah ya bada iko a yara wannan abin da aka ce moringa ne sai yanzu ma naga sunan sa ban san menene moringa ba to mallan Nuhu ya min isharar cewa shakawa ake kuma an ce da kurkura to ka'ida manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu muskirin khamrun kuma ma askara kafiruhu fa qaliluhu haramun duk abinda da yawa ya sa maye to kadan haramun ne ya danganta wannan moringan da kurkuran suna bugarwa suna sa maye ko ba sa sawa in har za su bugar su sa maye to haramun ne wato ku duba balaga ma'aikata alayhi salam sai ya ce kullu muskirin duk abinda ya kadar da hankali kada ka ce ba burkutu bace kada ka sai ba giya ce ta kwalba da aka saba ba in dai zai kawar da hankali kun ga dai yanzu fetir man fetir ai ba najasa bane in ya taba rigar ka zaka iya sallah to amma an ce wasu na shaka shi ya kadar da hankalin su bula da ake sawa fararen kaya an ce wasu suna kadawa su sha su samu abin nan buguwa to wannan abun haramun ne kaga ba zaka ce wannan abun giya bane to amma tunda zai bugar a wannan lokaci ya dauki hukuncin giya to duk wanda zai shaka wani abu ko ya kurkure wani abu ya kadan masa da hankali ya tabbatar da cewa ya sha kayan maye shan kayan maye kuma haramun ne haramun ne haramun ne da yawa ana yaudarar ku sai a ce ga wani dan abu wai in ka kurkura zaka ji karfin jiki in ka shaka zaka ji kawar tsake to tun kana dan yi kadan kadan sai ka zama abun hayya wuce kaida ka zama dan kwaya kuma sai ya bar maka baya da kura ka daina shadin kuma ka zare saboda ka ji tsoron Allah duk abin da zai sa mai haramun ne hadisanci wannan abu hadisanci wannan abu Allah ya sa mu dace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد